أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا إن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Al-Imam Al-Bukhari da ke nan rijiyar Zaki a wannan yammaci na Laraba, yau 30 ga watan Zulhijja, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1436, wanda kuma yake daidai da 14 ga watan goma miladiya ta 2015. A wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin Al-Wabilu Sayyid min al-Kalimi Tayyib na Al-Imam Shamsuddin Abi Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziya rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na uku, na hudu. To shikenan, wannan shine darasin mu na hudu. Na uku ne ko na hudu? To, wannan shine darasinmu na hudu. Ibn al-Qayyim yana mana magana akan hakuri, inda ya mana ta'rifin menene hakuri. Ce hakuri hafsul nafsi an at-tasakhuti bil maqdur, wa hafsul lisan an ash-shakwa, wa hafsul jawarih an al-ma'siyah. Ce waɗannan rukunai uku sune rukunan hakuri. Sai idan bawa ya zo da su, sannan za a sifanta shi da cewa bawa ne mai haƙuri, ya tsare zuciyarsa daga fushi dangane da abin da ya same shi na ƙaddara, kada ya riƙa fusata akan abin da Allah ta'ala ya saukar masa da shi na ƙaddara, sannan ya tsare harshensa daga ainihin kai koke-koke, wato kada ya riƙa raki yana kai koke-koke zuwa ga ababen halitta. Sannan abu na uku, rukuni na uku, hafsul jawarihi anil ma'siyah, ya tsare gaɓoɓinsa, kada ya bari wato ya amfani da su wajen saban Allah, saboda wani abu ya faɗa masa na ƙaddara. Idan ya kula da waɗannan abubuwa guda uku, tsare zuciyarsa da harshensa da gaɓoɓinsa, to wannan shi ne za a ce ya yi haƙuri. Kuma wannan haƙuri matakinsa wajibi ne, matakinsa hukuncinsa wajibi ne ga dukkan wani wanda wani abu na ƙaddara zai faɗa a kansa. Shi ne malam ya ci gaba da ce mana, fa madaru sabri ala hadhihi al-arkani thalathati, wato haƙuri yana kai kawo, yana kai komo ne akan waɗannan rukunai guda uku. Fa idza qama biha al-abdu kama yanbaghi, idan bawa ya tsaya da waɗannan rukunai kamar yadda ya kamata, in qalabatil mihnatu fi haqqihi minha, to abinda ya same shi na jarraba sai ya juye ya rikide ya canza ya koma kyauta, to maimakon jarraba sai ta koma kuma kyauta daga Allah. Wastahalatil baliyatu atiya, bala'in ya koma wata gagarumar kyauta ce daga Allah. Wasara al-makruhu mahbuban, abinda ba shi da daɗi ba shi da kyau sai ya zama kuma abu ne mai abin so, sai ya koma abin so, wato Allah ta'ala sai ya canza masa wannan abin mai daci ya koma mai zaki, canza masa wannan abin mai wahala ya koma mai sauki, Allah ta'ala ya canza masa wannan abin abin ki ya koma abin so. Amma idan ya tsaya da waɗannan rukunai guda uku da aka faɗa na haƙuri, to galibi abinda muke yi ba ma iya cika waɗannan rukunai. Saboda haka haƙurin da muke yi ba haƙuri ba ne wanda a shari'ance ake kira haƙuri ɗin, muna yin haƙuri ne wanda kawai na babu yadda za mu yi, wataƙila ma mu haɗa da wani abu na saɓon Allah, ko mu haɗa da wani abu wanda ya karye wannan sharaɗi. To shi ne yake cewa, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yabtalihi li yahlikahu, Allah ta'ala bai jarrabi bawansa ba ne don ya halaka shi. wa inna mabtalahu liyamtahina sabrahu wa ubudiyyatahu, kadai Allah ta'ala ya jarrabe shi ne dan ya gwada hakurinsa ya gwada bautarsa ga Allah, ya gwada ya yake shin ya yadda shi bawa ne ga Allah ta'ala. Fa inna lillahi ta'ala 'ala al-'abdi 'ubudiyatan fi ad-dharra'i kama lahu 'alayhi 'ubudiyatun fi as-sarra'. Allah ta'ala yana da haƙƙin bawa ya tsaya a matsayin bawa a wajensa lokacin da yake cikin wahala, kamar yadda Allah ta'ala yake da haƙƙi akan bawansa ya tsaya a matsayinsa na bawa lokacin da yake cikin jin daɗi. Saboda haka ba wai sai kana cikin jin daɗi bane zaka nuna cewa Allah ta'ala shine ubangijinka ka sadu da ka miƙa wuya gare shi, a'a. Kamar yadda zaka miƙa wuya a gare shi lokacin da kake cikin jin daɗi, to haka Allah yake so ka miƙa wuya ka sadu da ka nuna cewa kai bawa ne a gaba ga ubangijinka lokacin da kake cikin damuwa. Walahu alayhi ubudiyatan fima walahu alayhi ubudiyatan fima yakra. Hakanan Allah ta'ala na da haƙƙin bawa ya zama bawa ga Allah ta'ala lokacin cikin abinda shi bawan baya so. Ka ba alaihi ubudiyatun fima yuhib, kamar yadda Allah yake da haƙƙi akan bawa na bautarsa a lokacin a cikin abinda yake so. Wa aktharul khalqi, mala yace mafiya yawaicin halitta, mafiya yawaicin mutane, yu'tuna al-ubudiyata fima yuhibbuna, suna bada bautarsu ga Allah, suna nuna bautarsu ga Allah cikin abinda suke so. والشأن في إعطاء العبودية في المكاره. أما بانن جزء كيساق أم بانن نيجرمن الأمر بجرمن الأمر يشيني باوا يبادا بوترسا الله تكين أبين دباياسو. ففيه تتفاوت مراتب الإبادة وفيه تفاوت مراتب الإبادة. أولا متاكيني متاكيكو متأيم باي سكن شابن بموسو سبيوسو وسو سدر وسو وبحسبه كانت منازله عند الله. كما غرغدان يدا باوا يا فتو دا بوترسا ga Allah cikin wannan matakin anan ne matsayin sa yake a gaban Allah. To shine mallan sai yayi wani misali, yace fal wudu'u bil ma'il barid, yin alwala da ruwan sanyi, fi shiddatil harri ubudiyatu, mutun yayi alwala da ruwan sanyi a lokacin da ake tsananin zafi bauta ne ga Allah. A cikin tsananin zafi sai ka samu ruwa mai sanyi ka alwala da shi, ka bauta wa Allah. Wa mubasharatu zawjatihi alhasna allati yuhibbuha ubudiyya, haka ne bawa ya kusanci matarsa kyakkyawa wacce yake so, bauta ce ga Allah. Wa nafaqatuhu alaiha wa ala iyalihi wa nafsihi ubudiyya, ya ciyar da wannan matar da yake so da ƴaƴanta da shi karan kansa, shi ma bauta ce ga Allah. وهذا الوضوء بالماء البارد في شدة البرد هكيك أوجنكم. وهذا الوضوء بالماء البارد في شدة البرد هو هكذا. والوضوء توداتي أوكي. وهكذا الوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية لذيف. وهكذا كما يندى وانشيكي بوتاق الله. To haka nan ma bawa ya yi bauta ya yi alwala da ruwa mai sanyi a lokacin tsananin sanyi, ita ma bauta ce ga Allah. Wa tarkuhul ma'siyata allati ishtaddat dawa'i nafsihi ilaiha min ghairi khawfin minan nasi ubudiyya, haka nan bawa ya bar saban Allah wanda zuciyarsa take so, kuma hanyoyin da za su samu da zai samu abin duk suka samu gare shi ba tare da yana jin kuma tsoron mutane ba, amma ya bar saban Allah, wannan ma bauta ne. Wa nafaqatuhu fi ad-dharra'i ubudiyya, a cikin wahala amma ya nemo abinda zai ciyar da iyalansa, ya ciyar da ƴaƴansa, ya wahala ya samu abinda zai ciyar da su, shi ma bauta ne ga Allah. Walakin farqun 'azimun bainal ubudiyyatayn, amma ai da bambanci ba kankani ba tsakanin waccan bauta ta farko da wannan ta biyu. To anan mallan yana mana misali, yana mana magana ne akan hakuri, kamar yadda muka yi maganar kashe-kashensa. Ka yi hakuri akan aikata abinda Allah ta'ala ya ce ka aikata, shine as-sabru ala fi'li at-ta'at. Ka yi hakuri bisa yi wa Allah da'a, kamar yadda za ka yi hakuri wajen kaucewa abinda Allah ya hana. Wannan duka yana karkashin abinda aka umarce ka da shi na hakuri. Wace hakuri mataki uku, akwai hakuri akan aikata abinda Allah ya ce ka aikata na da'a kai sallah a lokacinta kai azumi kamar yadda yace kana da dukiya kai zakka kana da dukiya ka je haji kai gaskiya ka kyautatawa iyayenka kai musu biyayya duk waɗannan suna kai hakuri akan aikata waɗannan duka hakuri ne haka nan kai hakuri akan duka barin duka abinda yake na haramun ne duk abinda Allah ya haramta maka ka danna zuciyarka ka yaki shedan ka yaki ce dukkan wasu shedanu ka kibawa kai goriya hau wannan shi kansa shi ma ubudiyya ne kamar yadda hakuri a bisa abinda zai same ka na kaddara shi ma hakuri ne to shine malaki cewa ubangiji ta'ala ba yana jarrabar bawansa bane dan kawai ya tuskuna masa ya muskuna masa ya halaka shi ba kawai kiyayya ce take sa Allah ya jarrabe ka ba Allah yakan jarrabi bawansa dan ya gwada shi yaga zai yi hakuri zai ci gaba da dorewa a matsayinsa na bawan Allah ko zai bijirewa Allah domin anan ne ake gane wane ne mai hakuri kuma Allah ta'ala yana jarraba mutum da duka hanyoyin jarrabar guda biyu ko jarraba da abin da yake mai dadi ko jarraba da abin da yake mara dadi to Allah yana yin haka ne don ya gane wane ne zai masa biyayya wane ne zai ci gaba da zaman sa da zama a matsayin bawa ga Allah wane ne kuma zai bujire to yayin da ubawa yayi hakuri ya ci gaba da biyayya ga Allah ta'ala ya danna zuciyarsa to babu shakka wannan abinda ya same shi din zai juye Allah ta'ala zai juya shi ya zama na kyakkyawan sakamako gare shi a duniya da lahira to shine malai yake ga mana cewa ubangiji ta'ala haƙƙin ka bauta masa ba wai sai kana cikin jin dadi ba ko kana samun abinda kake so ka samu a kowane lokaci ka tsaya da bin umarnin Allah da barin abinda Allah ya hana wannan haƙƙi ne na Allah akan ka sawa'un kana cikin halin jin dadi ko kana cikin halin damuwa haƙƙin Allah akan ka yana nan zamantowar ka bawan Allah ta ma tana nan ba zai canza ba lokacin da kake cikin jin dadi ka yadda kai bawan Allah ne ka bauta masa ba lokacin kuma da ya maka jarraba a lokacin kuma ka bijire masa wannan ba shi bane abinda ake bukata ka sani ubangiji ta'ala shine ubangijin ka fil sarra'i wad darra lokacin jin dadi lokacin walwala da farin ciki da kuma lokacin damuwa malamai suna sun yi ta bayani kan cewa menene yafi kamata mutum yayi hakuri da juriya a kansa yayi hakuri da juriya wajen bin umarni ne ko yayi hakuri da juriya wajen kaucewa wato abinda aka hana wai wanne ne afdal wanne ne yafi daraja yafi falala as-sabru 'ala at-ta'at ko kuma as-sabru 'ala al-ma'asi as-sabru 'ala al-mukhalafat wanne ne yafi wanne ne wasu malaman suna ganin cewa mutum yayi hakuri akan barin abinda Allah ya hana shine afdalu sama da yin hakuri akan aikata abinda ya umarni mutum yayi hakuri akan abinda Allah ya hana suka ce shine afdalu yafi falala sama da hakuri akan aikata abinda ya umarni a aikata suka ce domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya toshe kofar fuskantar ko kusantar abinda Allah ya hana gaba daya yayin da kuma umarni an jingina shi ga ikonka ga iyawarka ga damar da kake da ita idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tu wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu ce annabi ya ce Allah ta'ala annabi ya ce idan na umarce ku da abu to ku zo da shi gurgurdan ikonku gurgurdan iyawarku abinda kuma na hana to ku nisance shi ce to kaga kofar hani ba a bude ta ba ko kadan an kulle ta ne gaba daya fajtanibuhu ba a ce mastata'tum ba amma kofar umar bin umarni sai aka ce mastata'tum kamar yadda Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum ku kiyaye dokokin Allah gurgudan yadda za ku iya suka ce to anan kaga yana nuna hakuri da mutum zai yi ya kaucewa abinda Allah ya haramta ya hana shi ya fi falala sama da hakuri akan aikata abinda Allah ta'ala ya umarni da shi so suka ce kuma ai daman ita rai ta fi shan wahala wajen ta sabawa abin da take so ba wajen ta aikata abin da aka umarce ta ba wajen sabawa abin da rai take so anan abin yake da wahala amma aiki na kwarai ai zaka samu wani lokaci da mutumin kirki da wanda ba wata na kirki ma duk suna yi amma wajen kaucewa abin da aka hana to nan sai mutun yayi da gaske suka ce to wannan yana nuna wannan jalibin shi yafi falala suka ce kuma ka bar abin da ranka yake so tare da cewa ranka yana so ka zakuda abin amma ka hakura ka janye zuciyarka ka danna zuciyarka ka hakurkuntar da zuciyarka suka ce wannan dalili ne da yake nuna kana son wanda yace ka bari to kaga duk abin da zai fito da soyayyar ka karara a fili ga wanda kake ka bari dan shi to ya kamata ya fi falala nace to mutumin da zai bar abin da yake so dan Allah to alama ce da take nuna soyayyar sa ga Allah tana da koli da soyayya ce ta koli to wannan ya kamata ya zama ya fi falala wanda suka ce anan ne ake gane wanda yake namijin gaske shine wajen danna zuciya da murkushe ta ya hana ta abin da take so anan ne ake gane namijin gaske suce al-futuwatu tarku ma tahwa lima takhsha al-futuwatu tarku ma tahwa lima takhsha kamar da yazo daga Imam Ahmad ibn Hanbal ce jarinta shine ka bar abin da kake so saboda wanda kake tsoro kana girmama shi sai ka danna zuciyarka ka bar abin da kai kake so saboda shi to wannan shine jarumta ce to kaga anan ka danna zuciyarka ka bar abin da kake so na haramu wanda Allah ya haramta ya kamata ya zama shine afdal sannan suka ce shi ai abubuwan da Allah ya umarni da su galibin su zukata na san su saboda suna daga cikin babin ihsani da zuciya tana so haka zuciya tana son al-ma'murat shi yasa zaka ga cewa da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba duk suna son wannan adalci misali ai kowa yana son adalci ko da ba adalin bane zai so shi in ana magana adalci shi ba ce a masa amin adalci amin adalci saboda ayyukan inda za a dauki wani kyauta a bashi sadaka yana so ko mutumin kirki ko wanda ba na kirki ba yana so a fada masa gaskiya akan al'amarin da yake neman gaskiya akan sa yana so ya ji haka suka ce to kaga wannan yana nuna su ayyukan da akai umarni da su mahbubatun lil nafsi fi aghlabiha galibin su rai na so sabanin abin da aka hana sabanin abin da aka hana rai ba ta so ba wato tana son abin don haka dole ne take hanuwa ce to kaga ashe ta bar abin da take so na abinda Allah ta'ala ya hana ya kamata ya zama ya fi falala suka ce kuma in ka kula ubangiji ta'ala galibi haddi da aka tacewa ai an dora su ne akan fi'lul manhiyat fi'lul mahdhurat aikata abinda aka haramta ba akan aikata ba akan barin abinda aka yi umarni da shi ba suka ce abu ɗaya ne mafi girman abinda aka yi umarni da shi shine sallah shi ma ana sabani wajen haddi za a yi wa mutum haddi ko ba za a yi masa ba in ya bar shi amma a barin a aikata mahdhurat da dama kamar shan giya kamar kazafi kamar zina duk an sa musu haddi to kaga wannan yana nuna girman sha'anin su ashe mutum ya kaucewa abin da Allah ya hana afdalu yana ma fifitar aikata abin da ya umarni wannan magana ce ta wata da'ifa daga cikin malamai amma wata da'ifa daga cikin malamai suna gaba haka ba wato aikata abin da Allah ya yi umarni da shi ya fi girma ya fi falala a gurin Allah sama da barin abin da Allah ya hana suka ce saboda abin da Allah ya umarni da shi Ubangiji ta'ala ya yi umarni da wannan abin ne a aikata shi li zatihi saboda shi karan kan abin saboda Allah yana son abin ya ce ka bar shi ka yi shi Allah yana son gaskiya Allah yana son sallar da kake yi Allah yana son sadakar da kake yi Allah yana son ihsani kyautai duk waɗannan abubuwan Allah yana son su bi zatiha yana son tauhidi saboda haka yayi umarni da aikata su sabanin abin da aka ce ka bari an ce ka bari ne da za su zama matsala akan waɗancan abin da aka saka kai aka ce kar a sha giya saboda me tasuddu an zikrillahi wa anis sala kakkasha giya, saboda in ka sha giya za ta hana ka zikiri, za ta hana ka ambaton Allah, za ta tafiyar maka da hankali wanda sai da shi ne za ka iya ibada. Ka ce to kaga da a ce giya duk ba za ta yi wannan ba, to ba abinda zai sa a hana ta. Ashe saboda za ta kawo wa ma'mur abinda aka umarni da shi cikas, shi yasa aka hana. Zama haka ya kamata aikata abinda aka umarni da shi ya zama a gaba, sama da barin abinda aka ce a bari. Sannan suka ce babban abinda aka yi umarni da shi shine tauhidi, ba kuma abinda yake sama da shi, domin yana da alaka da sanin Allah ta'ala shi kansa, da sanin sifofinsa, da sanin ayyukansa, da sanin haƙoƙinsa. Ce to kuwa duk abinda yake da ta'allaka, yake da alaka da Ubangiji ta'ala, ya kamata ya fi girma sama da kowane irin abu. Saboda haka suka ce wannan ya nuna fi'lul ma'murati afdalu inda Allah, afdalu min tarkil manhiyat. A shi hali ai dan zai zama matsala akan tauhidin shirka. Me yasa aka hana shirka? Saboda ta zama matsala akan tauhidin. Kaga tauhidin shine gaba, duk bawa tauhidin kariya ne. Saboda haka ba zai yiwu su kawo wannan ba. Me yasa aka ce ka ai shirka? Domin za ta bata tauhidi, kamar yadda muka yi misali a wajen giya. Me yasa aka ce ka sha giya? Domin za ta hana sallah, za ta hana zikiri, za ta hana aikin ibada. Sannan suka ce daruratul abdi ila fi'lil ma'muri a'zam, bawa ya fi buƙatar aikata abinda akai umarci da shi, akai umarni da shi. Domin aikata abinda akai umarni da shi, wannan shi zai raya zuciyar bawa, shi zai sa zuciyar bawa ta yi haske, ta rayu, ta ginu. Kula da abinda zai gina maka zuciya, ya tsarkake maka zuciya, ya fi kula da abinda zai gina maka jiki, da abinda zai haɓaka maka jiki. Domin ɗan adam yana samun matsayi ne a gurin Allah da zuciyarsa, da tsarkin zuciyarsa, ba da girman jikinsa ba, ba da tsabtar jikinsa ba, a'a da abinda yayi na tsabtace zuciyarsa. Kamar yadda Abul Fath Al-Busti yake cewa ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmatihi wa taqlubu ar-ribha fi ma fihi khusranu, yace ibda bi nafsika mastakmil fada'ilaha fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Yace ya kai mai wahalar da kanka kai ta hidima wajen gina jikinka, yake cewa kana shan wahala, kana neman riba ga abinda ba za ka ci riba a cikinsa ba, sai dai ka yi asara. Ce ka fara da zuciyarka, ka kammala zuciyarka ta samu tsarkaka, ta samu haske, ta wadatu. Domin kuwa kai a gurin Allah ba da jikinka kake mutum ba, a'a da zuciyarka ne kake wani a gurin Allah. Saboda haka fara tsarkake ta. Suka ce kuma ka duba jami'ul ma'murat, jami'ul binan jami'ul manhiyat, inda mutum zai aikata abinda Allah ya hana, kowanne ne yin abinda Allah ya umarni da shi kwaya daya zai daidaita dukkan al'amari, shine tuba. Yayin da zaka aikata, zaka mutum zai aikata laifi, idan ya tuba, wanda tuba ɗaya ne daga cikin abubuwan da Allah ya umarni da shi, to duk zai daidaita mutum ya dawo, daidaitacce a gurin Allah. Allah ta'ala ya kakkaɓe masa abinda ma ya aikata na laifuffuka, ko ma ya canza masa su da kyawawan ayyuka. Ula'ika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Saboda haka suka ce kaga al-ma'mur wahid, wato abinda aka umarni guda ɗaya ya gama, ya rinjaye, ya mutsuke duka abubuwan da aka aikata na hani. Saboda haka suka ce ashe kaga aikata abinda Ubangiji ta'ala ya umarni da shi, shine kan gama. Saboda kai hakuri akan aikata shi, shine san gama sama da kai hakuri akan barin abinda Allah ta'ala ya abin nan ya hana ka. Sannan suka ce wani lokaci bawa, kamar yadda Ibnul Qayyim zai zo ya bayani anan, wani lokaci bawa yana samun ɗaukaka ne bayan ya kasance mai laifi, ya yi laifi. Ce kamar yadda annabi Adam alaihi salam da ya saba wa Allah ta'ala wajen cin abin da Allah ya ce kai ya ci, daga nan ne Ubangiji ta'ala kuma sai ya zaɓe shi, summa ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Ubangiji ta'ala sai ya zaɓe shi, ya yafe masa ya shiryar da shi suka ce to kaga fi'lul al-ma'mur as-sabru ala fi'lil ma'mur afdalu min as-sabri ala tarkil manhi saboda suna da maganganu da yawa Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa al-fawaid ya rinjayar da wannan kaulin na biyu da kusan wajahi fuskoki na hujja da dalili 25 a cikin littafin sa'uddatus sabirin ya kawo fuskoki guda 20 dan ya rinjayar da wannan a cikin littafin sa tariqul hijrataini da yake kaito maganganun guda biyu sai ya ce amma maganar da take mafi tsakatsakiya tsakankanin waɗannan maganganu guda biyu ka yi hakuri akan aikata wani babban abu da aka yi umarni da shi ka yi hakuri bisa aikata shi ya fi ka yi hakuri ga barin wani abin da yake na laifi ne kankani sannan ka yi hakuri wajen barin babban laifi da aka hana ka kai ya fi a kan ka yi hakuri wajen aikata wani karamin abu da aka yi umarni da shi an gane yadda ya daidaita al'amarin saboda haka babu maganar wannan ne ya fi mutlaƙan babu maganar wancan ne ya fi mutlaƙan kuma kowanne ya salzimul akhar domin idan har za ka aikata abin da Allah ya yi umarni da shi to wannan zai lazimta maka barin abin da Allah ya hana inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar idan za ka lazimci sallah to sallah nan za ta kankare maka za ta raba ka da miyagun ayyuka daban-daban in za ka lazimci ambatan Allah in za ka lazimci istighfari da tasbihi da tuba da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama zai maka wasu magungunan cutukan zukata da dama ashe kaga aikata al-ma'mur zai jawo ka bar abin da Allah ya hana saboda haka kaga wasu abubuwa ne da suke tafiya tare saboda haka bawa dangane da abin da Ubangiji ta'ala ya umarce shi da shi ko dangane halin da yake rayuwa a kansa a nan duniya yakan gamu da abin da ransa yake so yakan gamu da abin da ransa baya so kuma a cikin duka al'amuran guda biyu an umarce shi da ya hakuri sawa'un ya samu abin da zuciyarsa take so ko bai samu abin da zuciyarsa take so ba in bawa ya samu abin da zuciyarsa take so Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ta'ala ya bashi zaman lafiya Allah ta'ala ya bashi dukiya Allah ta'ala ya bashi ƴaƴa ya bashi daraja muƙami da matsayi to wannan yana buƙatar shi ma haƙuri wannan ni'ima da Allah ta'ala ya bashi tana buƙatar haƙuri dole ne ya yi haƙuri ya jure kada ya karkata zuwa ga wannan ni'ima ta ɗauke masa hankali ta janye shi daga tunawa da Allah la yarkana ilaiha kada ya karkata zuwa ga wannan ni'imar ya manta da wanda ya yi masa ni'imar ya yi haƙuri ya danna zuciyarsa kada ya dulmiya ya nitse a cikin wannan ni'imar ya neme ta har neman ya wuce iyaka har ma ya nemi ya halaka ya kauce hanya a saboda wannan abu ya yi ƙoƙari ya daidaita al'amarinsa ya yi ƙoƙari ya daidaita soyayyarsa da buƙatarsa ga wannan abu wani lokaci za ka ga mutum yayin da samunsa yake kaɗan za ka gan shi mai haƙuri da kawaici da juriya da nutsuwa amma yayin da samunsa ya fara faɗaɗa to kuma a lokacin kuma sai ka gan shi ya fuzgu zuwa wasu halaye kuma daban wannan abin da yake samu na ni'ima ya kasa haƙuri ya daidaita halinsa ko ya tsaya bisa ga hali madaidaici wannan abin ya fuzge shi ya kai shi zuwa ga ɗagawa ya kai shi zuwa ga girman kai innal insana la yatgha an ra'ahu sagna ganin ya samu wadata sai kuma ya shiga ɗagawa sannan dole ya yi haƙuri a wajen ganin ya bayar da haƙƙin Allah da yake ta ta'allaka da wannan ni'imar da ya masa in dukiya ce ya fitar da ita inda ya kamata idan mulki ne ya yi adalci a cikinsa idan ilimi ne tsoron Allah wajen faɗar gaskiya da aiki da abin da Allah ya bashi to shi ma wannan yana buƙatar haƙuri a cikin abin da bawa zai samu wanda ransa yake so kamar yadda yake buƙatar ya yi haƙuri wajen ya ga cewa bai karkatar da wannan ni'imar da Allah ya masa ba zuwa ga abin da yake saɓan Allah saboda haka ashe kaga ko da Allah ta'ala ya ni'imta bawa da wani abin da yake so zuciyarsa take so to to wannan yana buƙatar haƙuri a mataki hudu. Haƙuri kada ya karkata zuwa ga wannan abun, haƙuri kada ya dilmiye ya nitse a cikin wannan abun, haƙuri wajen ya bada haƙƙin da ya rataye da wannan ni'imar, haƙuri wajen ya ga ya gudanar da ita, ya tafiyar da ita cikin abin da ba saban Allah ba. Don haka dole waɗannan matakai guda hudu na haƙuri sai sun ta'allaka da abin da Allah zai bashi wanda ya dace da abin da zuciyar shi take so. Hakanan Allah ta'ala na iya bashi abin da ba shi zuciyar shi take so ba, abin da ba shi ransa yake so ba, wanda wannan iri biyu ne kamar yadda muka yi bayani a waccan darasi. Akwai wanda yake bawa ba shi da wani kataus a ciki, ba wani ne ya jawo masa ba, kaddara ce daga Ubangiji, ba shi da zaɓi a kanta. To dole ya haƙuri a kan wannan. Zai iya zama ayyuka ne na umarni da hani, waɗanda muke magana a kansu ayyuka ne na shari'a. Ubangiji ta'ala ya ce da shi yi kaza bar kaza, wajibi ne ka yi salloli biyar, wajibi ne inda dukiya ka fidda zakka, wajibi ne ka zama mai gaskiya, wajibi ne ka kula da iyalanka, ka yi tarbiyyar 'ya'yanka, wajibi ne a matsayinka na shugaba ka yi adalci, wajibi ne ka yi kaza ka yi kaza, wajibi ne ka bar kaza ka bar kaza ka bar kaza ka bar kaza. Ba lalle zuciya ta ji tana son haka ba, za ta fi so a batta sakaka ta yi abin da take so. To anan shi ma dole bawa ya yi haƙuri a kan wannan, da zaɓinsa ya karɓi addinin musulunci, ya yadda zai bi Allah, Ubangiji bai tursasa masa ba. To in ya yadda zai yi aikin da Allah yake so, to yana buƙatar ya yi haƙuri, ya yi haƙuri a matakin sanda zai fara, ya yi haƙuri wajen ya gyara niyyarsa, wajen ya yi ikhlasi, ya kawar da riya, ya kawar da yi dan aji, ya sa Allah a zuciyarsa, ya tsantsanta aiki. Wannan yana buƙatar haƙuri. Ya yi haƙuri lokacin da yake tsakiyar aikin, kada ya riƙa bujiro da wanda ya sa shi aikin, domin ba kowa ba ne zai fara aiki na ibada ya gama ba tare da zuciyarsa ta shagala ba, ta tafi wani guri. A'a, ya riƙa halarto da wanda ya sa shi wannan aikin a zuciyarsa, kada ya manta da shi. Tun daga farkon aikin ya yi kyautata niyya, sannan a tsakiyar aikin ya riƙa halarto da wanda ya sa shi aikin. In sallah kake, tun daga lokacin da ka fara, to ka yi ta halarto da cewa a sallah fa kake, kuma a gaba ga Ubangijinka kake. Wannan yana buƙatar haƙuri, yana buƙatar haƙuri. Duk da zaɓinka kake yi ba tirsasa ka aka yi ba, amma dole ka yi haƙuri. Sannan lokacin da ka gama shi ma dole ka yi haƙuri, dole ka yi haƙuri, kada ka ɓata wannan aikin naka, domin akwai wanda bayan ya gama aikinsa zai iya ɓata shi. Allah ce la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, ya yi sadaka ya bayar, sannan kuma daga baya ya zo yana gori yana cutar da waɗanda ya basu, ƙarshe ya ɓata aikinsa da wannan gori. Ya yi haƙuri, ya jajirce, ya danna zuciyarsa bayan ya gama aikin, kada girman kai da jiji da kai ya bujuro masa, ya riƙa jin cewa ai na yi kaza na yi kaza na yi kaza. In yai haka shi ma kaga ya kasa haƙuri, ya danna zuciyarsa a ƙarshen aikinsa bayan ya gama aikinsa, kamar yadda zai yi haƙuri ya bashi idan asirri ya yi shi tsakaninsa da Ubangijinsa. Ya yi haƙuri ya bashi, kada ya bujuro da shi, ya dawo da shi alaniya, wato ya ɗauke shi daga diwanu sirri ila diwanil alaniya. Domin akwai waɗanda za su yi aiki tsakaninsu da Allah ba ma wanda ya sani, amma daga ƙarshe sai su fito su yayata abin a saka a gidan rediyo, a kai jarida a buga, shi zai sa yaransa su buga, ana masa godiya. Wani kuma idan ya yi ji ba a gidan rediyo an faɗa ba, to kuma zai sake ba. To abinda kuma ba kai kai wa kanka ba, haka Allah ta'ala ya kaddaro maka shi na musiba, na wata bala'i, to shi ma wannan kamar yadda kuka sani yana da matakai na haƙuri. Matakin farko, ka yadda da gajiyawarka, maqamul ajizi, ka yadda kai gajiyayye ne, ka yadda cewa Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komai a kanka, ala kulli shay'in qadir. zaka shi ya kaddara wannan. Mataki na biyu as-sabr shine hakuri, kai hakuri wanda muka faɗi sharuɗan sa a farko. Ibnul Qayyim ya gaya mana sharuɗan sa guda uku, rukunnan sa guda uku. Mataki na uku shine ar-ridha, mataki na uku shine ar-ridha wanda ba kowa ne zai yi ba, shine ya yarda, ma'ana yayi farin ciki da abin da ya same shi. Wannan ba wajibi bane, wannan mustahabbi ne ko ba mataki bane da kowa ke iya taka shi sai manyan waliyan Allah, ma dai iya hakurin. Amma ar-ridha, ka yarda, wato ka riƙa murna ma, to wanda yana da wahala, wani mataki ne babba daga cikin matakai na hakuri akan abin da yake samun bawa na kaddara. Mataki na hudu ash-shukr, kuma kai godiya, kai wa Allah godiya da ya jarrabe ka da talauci. Kai Allah godiya da ya jarrabe ka da cututtuka, ai wahala. To akwai wanda suke kaiwa wannan matakin. To wannan idan abu ne da babu wani dan adam da ya sabbaba maka, amma in abu ne da wani dan adam ya sabbaba maka, to akwai kuma mataki na biyar bayan duka wannan, mataki na al'afu was-safh, kai afwa, ka kawar da kai, fa'afu was-safh. Musa akwai afwa, akwai kuma as-safh. Al'afu shine kace ka yafi wani haƙƙi ne naka, yanzu ka sarayar kaya ne. Al-asafhu kuma shi ne ka buɗe shaban shafi da wannan mutum, wato daga safha ne ka buɗe sabon shafi, yanzu wato gaba ɗaya ka wanke wancan laifin. Ka san za ka iya afuwa, amma duk sanda ka ga mutumin abin yana zuciyarka, za ka ji wani abu ya ƙulle maka a rai in ka gan shi. To as-safhu wal al-afu, mataki na abin nan as-safhu yana gaban sa, yana gaban wannan. Ka sake bude wani shaban shafi, falyafu wal yasfahu, da Allah ce walyafu, sai kuma ce wal yasfahu. Saboda haka ka bude wani mataki na gaba. Mataki na gaba shine matakin ihsan. Bayan ka yi afuwa kuma ka kirawo shi, ka yi masa maɗuɗiyar kyauta, ka masa ihsani, idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim. To duk waɗannan matakai ne na haƙuri akan abin da zai same ka, wanda zai bullo daga wani wanda kai ba ka da hannu a ciki, amma wani ne ya sabbaba maka su. To duk waɗannan, duk wannan sunan shi haƙuri. Sai dai in ka kula, haƙurin mataki mataki ne, sunan haƙurin suna ya tara, amma wani haƙurin ya fi wani, kamar yadda muka yi magana a wancan. To shi ne a nan malam sai ya mana misali da alwala, tana daga cikin abin da Allah yake jarrabar bawa da shi. Magabata kamar Abdurrahman ibn Auf suna nuna cewa a jarrabe su da wani bala'i sai su yi haƙuri, amma aka jarrabe su da wata ni'ima sai su kasa. Jarraba da ni'ima ta fi wahala sama da jarraba da bala'i. Yana cewa ibtulina bid-dara'i fa sabarna wa ibtulina bis-sara'i fa lam nasbir. An jarrabe mu bis-sara, bid-dara, da wahala. Mun yi zaman yunwa, mun an kore mu daga gidajenmu, mun haƙura, an raba mu da iyalanmu, an raba mu da danginmu, duk mun haƙura, amma an jarrabe mu da wani abu na ni'ima, mun kasa haƙuri. Saboda haka as-sabru ala al-afiyati ashaddu ala an-nafsi min as-sabri ala ad-darra. Allah ya baka lafiya, ya baka buƙatarka, ya biya maka buƙatunka, ba kowa ne yake iya haƙuri ba. Yanzu aka ga mutum idan ba shi da wani abin a zo a gani, kullum kuna sallah da shi a masallaci, kullum aka ce hayya ala salah hayya ala falah zaka ganshi a gaba duk wani aikin alheri zaka ganshi yana kazar kazar ba 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 dare ba rana saboda ba shi da wani abu na ni'ima da zai dabaibaye shi amma yayin da Allah ta'ala ya bude masa kofofin ni'ima ya fara samu ya canza gida ya canza mota sai ya fara canza mutane sai jama'ar da yake alaka da ita sai ta canza kuma abubuwan da ka san shi da su sai ga ya ja baya ya ja da baya wani da can yana gefe aka zo aka yi gwamnati sai aka jawo shi ciki aka bashi mukami aka tila masa kwangiloli aka yi masa wane ne to shikenan sai ga ya fara canzawa da can duk inda ya zauna tasbihi da ambaton Allah da karatun Qur'ani karatun Qur'anin sa duk sai ya zube ba shi da lokacin ku ku almajirai ku je ku yi almajirtu shi yanzu kakarsa ta yanke saka to irin wannan shine jarrabar da sahabbai suka ce su ma fa ta musu wahala Allah ta'ala ya jarrabe ka da wani abin da yake na ni'ima anan ne ba kowa yake haihuwa ba sai ɗaiɗaiku a wajen rashi dole ne ka yi haƙuri don ba yadda za ka yi duk da cewa abubuwan da muka ambata da a baya za su nuna maka bambancin haƙurin da za ka yi da wanda dabba za ta yi amma a wajen samu to haƙurin fa ba lallai ya samu ba to shine malam ya ce shi kansa haƙurin فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية aloka cin da ake tsananin zafi ka samu ruwan sanyi kai alwala ba dadi ka ji ba amma bautar Allah ne ai wannan alwalar alwala ce da kai ta bautar Allah kuma kana da lada akan ta ka nuna kai bawan Allah ne da yin wannan aiki wa mubasharatu zawjatihi alhasna allati yuhibbuha ubudiyya bawa ya kusanci matarsa kyakkyawa da yake so amina ransa yake so kenan amma bautar Allah ce wa nafaqatuhu alaiha wa ala iyalihi wa nafsihi ubudiyya ya samu abin cefane ya kawo mata ya kawo ƴaƴansa ya ci da kansa wannan shi ma ubudiyya bauta ce ga Allah to sai malam yace to wa haka zal wudu'u bil ma'il baridi to haka shi ma fa alwala da ruwan sanyi fi shiddatil bardi ana tsananin sanyi sai ka zo ka yi alwala kuma da ruwan sanyi kaga anan ruwan sanyi ba lokacinsa ba ne akwai wahala to amma ubudiyya ce bautar Allah ce wa tarkul ma'siyati allati ishtadda dawa'i nafsihi ilayha min ghairi khawfi min an-nas ubudiyya haka nan bawa ya bar saban Allah wanda dawa'i nafsihi abinda zai ja shi zuwa ga wannan saban Allah a cikin zuciyarsa suna yana nan suna da yawa min ghairi khawfin min an-nas ba tare da kuma yana jin tsoron mutane ba amma ya danna zuciyarsa ya ki sabawa Allah shi ma bautar Allah ne wa nafaqatuhu fi ad-dara'i yahudiyya haka nan yana cikin wahala amma ya fita ya wahala ya samu abincin da zai ba wa iyalinsa amma walakin farqun azimun bayna al-ubudiyyatayn da bautar Allah mai alwala da ruwan sanyi a lokacin tsananin zafi bautar Allah su za ta yi daidai da bautar Allah wanda ya yi alwala da ruwan sanyi a lokacin sanyi ba za ta zama ɗaya ba amma dukkaninsu to wannan ya haƙuri wannan ya haƙuri amma haƙurin wannan ba za ka daidaita shi da haƙurin wancan ba to shi ne malam ya ce fa man kana abdan lillahi fil halataini qa'iman bi haqqihi fil makruhi wal mahbubi fa dhalika alladhi yatanawaluhu qawluhu ta'ala alaysa allahu bikafin abda wa fil qira'ati al ukhra ibadah وهما سواء لأن المفرد مضاف في لأن المفرد مضاف فيؤم عموم الجمع ما ليتي فمن كان عبدا لله في الحالتين وان ده زما باوان الله مي بوتر الله ا cikin halin guda biyu wato halin da yake ciki na jin dadi da halin da yake ciki na wahala ya zama duk a cikin wannan halayen guda biyu mai rike addinin sa ne da bautawa Allah yani qa'iman bi haqqihi fil makruhi wal mahbubi yana tsaye da haƙƙin Allah a cikin abin da yake ki da abin da yake so to wannan shine wanda fadar Allah ta ainihin shafe shi ta dangance shi alaysa Allahu bikafin abda, ce yanzu Allah bai ishar wa bawansa ba. Yace wa fil qira'atil ukhra, wa ta qira'ar alaysa Allahu bikafin ibada, qira'ar Hafsa da Kisa'i da Alif, alaysa Allahu bikafin ibada, ashe Allah bai isar wa bayinsa ba. Wato in ka ce bayinsa, zai dauki alaysa Allahu bikafin ibadahu al-anbiya, Allah bai tsare bayinsa ba, annabawa ba, ya isar musu, ya kare su daga dukkan wata wahala, daga dukkan wani bala'i, ya kare annabi Ibrahim daga wuta, ya kare annabi Nuhu daga nutsewa, ya kare annabi Yunus daga abin da aka jarrabe shi da shi. To kamar yanda Allah ta'ala ya ishan musu, haka kai ma ya Rasulullahi zai isan maka. Wanda in ka ce bikafin ibadaka, in ka ce bikafin abda, zai iya ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa. Allah ba zai isarwa da bawansa ba, shine annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya kiyaye shi ba. Ko kuma abda anan ya kasance mufradi ne, amma an jingina shi, an yi idafarsa. Mufradi in aka yi idafarsa shi ma yana da umumul jam'i, kamar an yi jam'in sani. Saboda alaysa Allahu bikafin abdahu bima'ana bikafin ibadahu, ashe Allah ba zai isarwa da bayinsa ba. Ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin, ce ya kai wannan annabi Allah ya isar maka, ya isar ma waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai. Saboda haka Allah ta'ala shi zai kare su. To wane ne yake samun irin wannan kariya ta Ubangiji a kowane lokaci? Shine wanda ya zama yana haƙuri wajen bautar Allah fi sirri wa dharra, a cikin lokacin da yake cikin jin daɗi da lokacin da yake cikin matsuwa. Malai ya ce fal kifayatu tammatu ma al ubudiyyati tamma. Bismillah, karanta. فالكفاية التامة مع العبودية التامة. إن كان سوك سامو واتو كيا يور أبنجي تككيا أبنجي يسعي مك سعي واتككيا تو كذما باوم الله تككي تكون تكون بانجري في السراء إنما والضراء. تو سيك سامو الكفاية التامة شيء سباب وند يسامو الكفاية التامة كبر من ذن الله صلى الله عليه وسلم daga shi kuma sauran annabawa, daga shi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah ya ce hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin, gurgudan yadda zaka zama cikin mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallama, gurgudan yadda zaka samu wannan kifaya din attamma. Yace wan naqisatu ma'an naqisa, haka nan kiyayewar Allah da isar wasan tawayya tana tare da ubudiyya tawayya. Lokacin da bautarka ga Allah ta zama naqisa, ta zama tawayya na kasashiya, to wannan kifayar da zaka samu ta Ubangiji ita ma za ta zama naqisa. Faman wajada khairan falyahmadillah, malai ce don haka wanda ya samu alkhairi to ya gode wa Allah. Faman wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsuhu, wanda ya samu sabanin haka to kada ya zargi kowa sai kansa. Don haka kowa shi yake shata wa kansa turbar da zai bi, imma shakiran wa imma kafura. Saboda haka in ya ganshi cikin abin da zai ji daɗi, ya yarda da zuciyarsa, yarda da Ubangijinsa, to ya gode wa Allah. In ya ganshi cikin akasin haka to kada ya zargi kowa, ya zargi kansa. Wa ha'ula'i hum ibadullahi allazina laysa li'aduwwihi alaihim sultan, waɗannan waɗanda suka samu al'ubudiyatu tamma su ne bayan Allah waɗanda Iblis maƙiyin Allah ba shi da wani iko a kansu, ba shi da wata fawa a kansu. Shi da kansa ya san ba zai samu wannan fawa ba. Yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan, Allah ce lalle bayina ba su da, baka da wani iko a kansu. Allah ce walamma alima aduwullahi iblis anna Allah ta'ala la yusallimu ibadahu ilayhi, yayin da Iblis ya san cewa Allah ta'ala ba zai mika masa bayinsa zuwa gare shi ba, wala yusallitu alaihim, ba zai bashi iko a kansu ba. Kala sai yace fabi izzatika la ughyinnahum ajma'in, na rantsi da izzarka sai na batar da su tabbas gaba dayansu, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, sai dai bayinka daga cikinsu masu ikhlasi. Shi da kansa ya fahimci cewa bayin da suke da al'ubudiyyati tamma ba shi da iko a kansu. sai yayi togaciya shi da kansa yace sai dai bayin nan naka daga cikin su masu ikhlasi wannan ba yadda zan yi da su sun fi karfi na Allah ta'ala yace wala qad saddaqa alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minina iblis ya gaskata zatan sa akan su abinda ya zata din nan za su bi shi zatan nan nashi ya zama gaskiya fattaba'uhu sun bi shi illa fariqan min almu'minina sai dai wata jama'a daga cikin mu'minai wadannan sun fi karfin iblis wama kana lahu alaihim min sultan ba shi da iko da yake da su akan su illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shak mukan yi haka ne domin mu tabbatar mu bayyana wanda yake yayi imani da ranar lahira da wanda yake cikin shakka game da ita lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala